الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنذركم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسمعهم الهدى شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير اعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وكناكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka muna na hayyan suratu baqara da mu tashi aya ta 106 da iznin Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha
a'udhu billahi minash shaitani rajim ما نسخ من آية أو نوتها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
الله سبحانه وتعالى كتشى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الله كفلت وما ننسخ باب وتآية ودمك بوجيتا من آية دلتك آوي أو ننسها كوكما مباركة وتفسر كوكما ممنتد قوئتا na'ati bi khairin minha aw misliha za mu zo mu goge waccan mu zo muku da wata wadda ta fi ta aw misliha ko kuma wadda ke daidai da ita alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir shin kun san cewa allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai allah yana iya komai abin da ya ga dama to wannan ya wasi ai gula bari ne game da hukuncin hukuncin al'ummar yahudawa yahudawa suke ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka wannan alqur'ani kake manta shi kuma gare ka aka saukar da shi
wasu ke cewa me yasa ake goge wani hukunci yau annaban Allah ka zo ka ga mana wani hukunci gobe kuma ka zo ka ce an shahe shi kuma an zo da wani hukunci daban Allah ke ba da ansa cewa manan saka min ayatin ku saurara cewa babu wata aya da muke gogewa ko mu barta ko mu goge ko mu kawo wata wadda ta fita ko kuma wadda ta yi daidai da ita kawai iko ne Allah da hikimar shi Allah ke yin haka kuma ba ku san cewa Allah mai iko ne akan komai ba kina Allah subhanahu wataala shi ke yin yadda ya ga dama ba ka ce mishi me yasa yayi haka ba al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bane da kanshi yayi wannan Allah nake sa shi Allah nake saukar da hukunci kuma ya gobe mun gane wata aya Allah subhanahu wataala ke cewa idan badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil idan wata aya ta zo ta tamai wata aya Allah shi ya san abin da ke saukarwa kenan kai ba ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake haka Allah nake umarta shi sannan kuma hukuncin ba shi bane ke gogewa Allah nake saukar da shi wannan shine ake ce ma cikin ilimin ulumul qur'an ma nasikh al mansukh an nasikh da al mansukh wannan ilimi ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an mun fahimta Allah subhanahu wataala a cikin hukuncin shari'a sai ya saukar da hukunci ya saukar da aya dan a karantar da mutane wani hukunci kuma Allah da ikon shi da hikimar shi kuma sai ya ga wani hukuncin daban ya zo ya goge wannan aya in ma goge aya kwata kwata a burganinta in ma aya tana nan ana karanta ta ana samun lada amma hukuncin ta ba aiki da ita Allah sai ya saukar da wani hukunci wanda ya shaye wannan hukunci ganin daman Allah ne ba wanda zai ce mu Allah me yasa aka yi haka mun fahimta wannan shine ake ce mu an-nasikh wal mansukh cikin ilimin ulumul qur'an kalma an-nasikh wannan ilimi ne wanda duk wani mai fassara al-qur'an ya kamata ya san shi kamar da wanda daga cikin magabata ke cewa duk wanda bai san hukuncin an-nasikh da mansukh ba to za a yi kanna cikin fassara al-qur'an saboda wata aya za ka garin ta ka fassara wani ya ji hukuncin wannan aya ce aiki da ita nan kawo an shahi hukuncin ta aya ce kawai mun fahimta wani kuma za ya gana aya tana hukunci nan gaba kuma sai a ga wata aya daban tana wani hukuncin daban kuma duk tare suke mun fahimta amma waccan aya ta zo ta goge wannan ko wannan ce ta goge waccan kuma da cikin alqur'ani su ashe in baka san ilimin an-nasikh da mansukh ba to ba za ka iya fassara qur'ani yadda yake ba saboda ka gama da wata aya ka fassara ta to nan ka hukuncin ta an gama hukuncin ta a tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shahi aya ce kawai cikin qur'ani ilimin nasikh da mansukh ilimi ne wanda aya Allah subhanahu wataala zai sabkar akan wani hukunci sai a zo a shahi kalmar shahiwa Allah yana iya shahi aya gaba daya babu aya cikin qur'ani amma ga hukunci ne yana aiki in aka tambaye ka ina aya a ce aya ce ina aya baka santa ba saboda babu ita cikin qur'ani mun fahimta shi yasa malaman ulumul qur'an suka kasa ilimin na an-nasikh da mansukh suka kasa shi kaso uku mun fahimta akwai hukuncin da aya ce za a shahiwa tare da hukuncin gaba daya babu ita cikin qur'ani aya babu ita in ka duba cikin qur'ani babu ita hukuncin ma babu mun fahimta kamar da hadisi ya tabbata hadisin Aisha Aisha matan manzo Allah take cewa daga cikin abin da aka saukar na alqur'ani ashara rabaatul ma'lumat daga cikin abin da aka saukar na alqur'ani akwai mace idan ta shayar da yaro su goma to wannan yaron da aka shayar haramun ne ya auri ƴaƴan wannan mace koda ba ita ta haife shi ba wannan aya ce cikin qur'ani a da hadisi ingantacce mun fahimta mace ce ta zo ta dauki jariri in ma dan dan wata wurin biki ko kuma ta dauke shi ta rika shayar da shi kamar da laraba ke yi ce da kika aihi da ba ki shayar da shi kike ki kai mota can ta rika kamar wata ai boyi boyi ita za ta rika shayar miki da shi mun fahimta to wannan mace idan ta shayar da wannan yaron to wannan yaron ƴaƴan wannan macen haramun ne ya aure su in dai shayar wannan ta kai 1 2 3 har so 10 mun fahimci wannan kawo muna wurin in yarinya yaron mace ta aihi yaro macen ta rasu sai wata mata ta dauka ta ji tana shayar da shi haka nan ba dangin uwa ba dangin uba sai ta ga cewa a ba ta ita ta shayar da shi to wannan yaron ko da ta shayar da shi ta mai da shi gidansu haramun ne a wurin ƴaƴan wannan mata ƴaƴanta sun zama kamar kannan wancan yaron da makoma gadayen shi mun fahimta in shayar wannan ta kai guda 10 ya sharo ko kuma in an jima ya karsha haka dai har akilga har su 10 to ƴaƴanta sun haramta ga wancan yaron ba ya auren su mun fahimta to amma ayar sai aka share ta cikin Qur'ani babu ita ayar an share ta babu ita sannan hukuncin ma sai aka share shi hadisi ya tabbata cewa shayarwa biyar ce kawai ke haramtarwa ashe hukuncin shayarwa har su 10 hukunci an share shi haka ne sannan ayar ma babu ita kina an share ayar an share hukunci yanzu shayarwa guda biyar ce tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau har zuwa ƙarshen duniya duk macen da ta shayar da wani yaro su biyar kawai to wannan yaron haramun ne ya auri ƴaƴanta mun fahimta ƴaƴanta sun zama ƴan uwan wancan yaron na shayarwa mun gane Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya zano ayoyi mata da suka haramta gare ka ka aure su Allah ya ce hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum wa khalatukum wa banat al-akh wa banat al-ukht ummahatukum lati arda'anukum matan da ta shayar da kai ita ma an tsara haramun gare ka ashe wannan matan da ta shayar da kai ba ka iya aurenta sannan kun ba ka iya aure ƴaƴan wannan hukunci ne al-Qur'ani ai shahi hukunci kenan kaga al-Qur'ani aka ce ne mun wannan ayar wadda ta haramta shayarwa goma babu ita sannan akwai hukunci a shahi hukunci amma tilawa tana nan ana karantawa aya tana nan cikin Qur'ani ana karantawa wancan hadisin da muka kawo aya ce da hukunci duka gaba ɗaya sun tayi babu su mun fahimta wannan kuma aya tana nan ana karantawa amma hukuncin babu shi an shahi hukunci an samu wata aya ta zo ta shahi wannan hukunci iko na Allah ba ka ce me yasa Allah yi Allah subhanahu wataala yake cewa walazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayri ikhraj matan da mijinta ya rasu ya barta iddat da zatai a zamanin da aya ta sauka tace sai ta yi shekara guda tana jira mun fahimta kaga aya ce da ta cikin Qur'ani cikin suratul baqara ya makaranta ta nan gaba amma hukuncin ta sai wata aya ta zo ta shahi tace a'a abinda za ta yi wata hudu da kwana 10 kare wallazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 kaga aya ce da ta ana karanta amma sai wata aya ta zo ta goge wannan aya hukuncin aya amma aya tana nan ana karantawa in ka karanta ta ka samu lada amma hukuncin ta baya aiki da kafin wannan aya ta zo ta shafe ta duk mutan da mijinta ya rasu to sai ta tsaya ta yi jiran kafin ta auri wani sai ta shekara guda amma yanzu sai aka zo aka saukar da aya ta rage ta shafe wannan hukuncin sai zanto wata hudu da kwana 10 kadai za ta yi sai ka so na uku na karshe shine a samu babu aya a cikin Qur'ani amma hukuncin yana nan yana aiki mun fahimta an tabbatar da aya an saukar da ita cikin Qur'ani amma an shafe aya ba a ganin ta yanzu babu ita cikin Qur'ani ba a lissafi da ita babu ma ita amma hukuncin ta yana nan ana aiki da shi har yanzu har gobe hadisi ya tabbata hadisin Aisha matar manzo Allah tsira da amsa Allah tabbata gare ta ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما بثا دتيجو كوكما متون دي تتبع أولي دا متون تتبع أولي إذا سكا أنت على فاشا وجيه تجيه سوهسي سموتو من فهمت سأتا أمفاني دا كلمة دتيجو معنى دتيجو دولان دي تتبع أولي قودا دا سوهو بنيبا إن دي تتبع أولي إذا ما تتبع أولي تقنكوها قاما سوسنا أنت على فاشا ko kuje su hasi sun mutu wannan aya wasu malamai na cewa cikin suratul ahzab wannan aya take amma yanzu babu ita amma hukuncin ta yana nan duk lokacin da shari'ar musulunci ta kama da cije da dacciwa ko kuma mai aure da mai aura da mai aure aka kama su jihi su za'i mun fahimta to kaga alqur'ani yana saukar da hukunci kuma sai duba wani zamanin kuma sai saukar da wani hukunci da bai shahi wanci mun fahimta kaga nan alqur'ani hukuncin alqur'ani ya shahi da aya da hukuncin din a shahi su ko kuma ayar nan ana karanta amma babu hukuncin ko kuma hukuncin nan amma babu aya akwai kuma ka san da malamai ke yi na malama ulumul qur'an kenan aya ta gobe aya ko hadisi ya gobe aya ko aya ta gobe hadisi ko hadisi ya gobe hadisi wannan ya tabbata cikin ilimin ulumul qur'an idan mutun ya duba zai same su daya bayan daya kenan aya ta zo ga ta nan cikin qur'ani sai wata aya ta zo irin ta kuma ta zo ta shahita duk cikin qur'ani take amma ta harko ga ta aiki ta biyu ce ke aiki kamar da muka karanta wannan wallazina yatawaffawna wadda macen da mijinta ya rasu za ta zauna shekara guda a zamanin da sai aka zo aka saukar da wata aya ta ba da hukuncin cewa wata hudu da kwana goma kaga aya ce ta goge ne aya akwai hukuncin da aya ce za ta goge hadisi hadisi ana aiki da shi sai aya ta sauka ta goge wancan hadisin aya daga bata annabi sallallahu alaihi wasallam shike furta sahabbai su rubuta hadisin ma fa daga da Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ma yan dai ko anil hawa in huwa illa wahyu yuha hadisi da ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai suna aiki da hadisin amma sai aya ta sauka ta goge wannan hadisin a bar aiki dashi kamar yadda zaman annabi sallallahu alaihi wasallam da an kasance in ana sallah ina ake kallo baitul maqdis qudus ake kallo bangaren sham da can ake kallo in ana sallah mun fahimta kai tsaye sai aya ta sauka ana sallah a masallacin qiblatayn sai aka saukar da aya cewa qad nara taqalluba wajhaka fis samaa falan yalliyannaka qiblatan tarbaha mun ga cewa kana kallon bangaren sham kana sallah ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ga mai mun ga cewa baka jin dadin kallon can wajen saboda can wajen yahudawa kuma yahudawa suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam magana suna cewa ai ga inda kake kallo wajen mu ne kake kallo inda muke inda masallacin da inda garin mu yake suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani abu na mai ciwo ba ya jin dadi sai Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhaka fis samaa muna ganin huska kai baka jin dadin in muka ce ka kalli can wajen kana sallah falanuwalliyannaka qiblatan tardaha da sannu za mu baka har ka kalla alqiblar da zuciyarka take so hankalinka ya kwanta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram da haka daga yau ka juya ka rika kallon ka'aba daga yau ka juya ka rika kallon ka'aba kai tsaye sahabbai suna sallah sai labari ya zo musu jabir bin abdullah yake cewa sai labari ya zo musu suna sallah sai aka ce musu kai yau san aya ta sauka da asuban nan da asuba Allah ya saukar da hukunci cewa a bar kallon sham yanzu a juya ana kallon ka'aba daga nan suka juya kuma mun fahimta to kaga ana sallah ana kallon nan wajen sai hukunci ya sauka labari ya zo muku kai tsaye zaka ce bar in yi da wannan sallah kai tsaye zaka juya mun fahimta to kaga wannan hadisi ne ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ya rika kallon ina sham sai aya ta sauka sai alqur'ani cewa ku bar kallon sham daga yau ku kuma kuna kallon ina ka'aba to kaga nan menene ya goge ne aya ce ta goge ne hadisi daga nan aka bar aiki da wannan hadisi yanzu bayan wannan duk wanda labari ya zo mai aka gan shi na kallon baitul maqdis sai mun ce mishi sallar shi ba ta yi ba mun fahimta saboda hukunci ya sauka aya ta shahi wannan hukuncin da kuka sani sannan hadisi zai iya sauka ya goge aya kuma aya ga ta nan ana karanta cikin qur'ani amma hadisi ya sauka kuma ya goge ta in ka karanta ta ka samu ladan amma ba a hukunci da aya hukuncin ta ba aiki kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa aya cikin suratul nisa wallazina wallati yatina fahishatin min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila Allah yake cewa mutanen da aka kama su suna aikata alfasha to ku je ku daure su ku sa su cikin daki ku daure su har sai lokacin da Allah ya ga mu kawo hukunci ashe a wancan hukuncin duk wanda aka kama shi yana aikata alfasha kulle shi kawai ki babu abin da za a yi kawai a kulle shi na wuri har sai lokacin da Allah ya fitar da hukunci sai ga hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata sahih muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar mishi da hukunci cewa duk wanda aka kama shi in namiji ne in budurwa ce da saurayi aka kama suna aikata wannan to amma su bulala kuma a kore su daga garin su kowa daga garin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khuzu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila kusaini kuruta kusaini kuruta Allah ya tabbatar da hukuncin wancan ba Allah da aka ce a dauri haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bikr wal-bu'in mace budurwa da namiji da zawari ko kuma saurayi idan an kama su suna aikata al-fasha faljudu kuma ku zane su sannan ku kore su su bar garin yanzu da an hukuncin shari'a da an kama yaro karami wanda bai taba aure ba bulala za a mai bulala dai kuma ce ya bar garin su wannan garin da aikata wannan abun a kore shi daga garin mun fahimta to kaga wannan aya ce ga tanan cikin Qur'ani amma sai hadisi ya sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila kaga aya ta zo hadisi ya zo goge ne aya wannan hukunci ne na Allah da aka ce me yasa mun fahimta akwai hukuncin da kuma hadisi zai zo waya goge hadisi kamar da hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkiru lakum al-akhirah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su bar zuwa ziyara kaburra Annabi ke cewa kuntu nahaytukum na hada ku rika ziyara kaburra daga yau kawai wanda ya fara zuwa ziyara kaburra mun fahimta sai Annabi kuma hukunci ya sauka kuma cewa a bar su rika zuwa suna ziyara kaburra saboda su rika tuno lahira Annabi ke cewa ala fazuruha fa innaha tuzakkiru lakum al-akhirah ku dage ku ta ziyara kaburra saboda sun rika tuna muku kaburra mun fahimta to kaga wannan kadan daga hukunce-hukuncen annasikh da mansukh ne aya ta goge aya ko hadisi ya goge hadisi ko kuma aya da hukunci gaba daya babu su duk wannan iko ne na Allah subhanahu wataala Allah ke cewa alam ta alam ba ku sani ba annallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko akan komai ba wanda zai iya ce ne me yasa waye ce mun fahimta Allah mai iko akan komai ko yahuda kuna ganin cewa annaban Allah yau ya ga muku kaza yau kun ku ga an goge an canza to Allah subhanahu wataala yana ganin abin da yake Allah ya bada ansa ma nan sa min ayatin ba wata aya da muke gogewa an nusiya na ci bi khairu min a'u musliya muzo da wata irin ta ko kuma wata tafita kawai menene wannan Allah subhanahu wataala yake cewa kawai wannan sanin damun ne daga ni damun wani wani kuma Allah yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa wama badalna ayatin makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil Allah shi ya san abin da yake saukarwa mun gane kun nazalahu ruhul qudus ka sani cewa ruhi mai girma tsarkakakke daga sama shike saukarwa Allah ya ce wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil idan ka ga aya muka saukar da wata tazo ta mai ta to Allah ya san abin da yake saukarwa Allah ya sani da sanai yake yi mun fahimta sai Allah subhanahu wataala yake cewa alam ta'lam kun ba ku sani ba annallahu lahu mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin sama da kasa Allah shike da mallaka sama da kasa nashi ne shi kadai wama lakum min duni llahi waliyyun wala nasir wama lakum kusanci ba ku da wani wanda ba Allah ba ni waliyyun wani wanda zai dauka jibinta al'amarin ku wanda zai taimaka muku wala nasir ku kuma wanda zai kama muku a ranar alkiyama Allah in ya kama ka da hukunci ba war wanda ba Allah ba yazo ya cece ka in ba Allah bai ga dama tausa ya maka ba ka da wani wali ba ka da wani mai taimako wannan hukuncin Allah in ya haukanka Allah shi kadai zai iya taimakon ka ya yafe maka in ya ga dama kuma ya ma hukunci ba wanda za ga wace ya Allah taimaka wannan namu ne ayi mishi hakuri a taimaka mai wannan babu باب ولي ولا نسير ان شاء الله تعالى
ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل
الله سبحانه وتعالى يقول يا مسحبي ان تريدون ان تسالوا رسولكم سو كنت كورك تنبيه النبنكو kama su ila Musa min qabl kama yadda akai ta annabi Musa tambayoyi kafin ku idan sabai suna yawan tambayoyi to kada tambayoyi su kai su wuce iyaka mun fahimta irin tambayoyi na koyewa haka aka rkai mu annabi Musa annabi Musa amma tambayoyi na koyewa yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbar min zalika ahlul kitab yahuda wa nasara suna tambayar ka suna muka tambayoyi na koyewa yanzu ana tambayan menene hukuncin aya an sauka da ita kuma gobe mu ga ka sauka da wata aya daban kaga wannan tambayoyi ne na rena hankali mun fahimta to su yahuda haka suke irin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke cewa Allah ke cewa ai amma annabi Musa irin wannan tambayi ta kurewa me suka ce mu annabi Musa qalu ai arina Allah jahra anuna mana Allah qarara in kana so mu imani da kai in kana so mu muka biyayya haka suka ce mu annabi Musa yas'aluka ahlul kitab ahlul kitab yahuda da nasara suna tambayarka ai an tunzila alaihim suratan tunabbihum bima fi qulubihim kada an tunabbihum ka ba su labari da wata sura akan abin da ke cikin zukatansu kada nan duk tambayoyi ne na korewa kana kuna son ku tambaye annabi annabi ya san dai gure ban tana ku ce ya gaya muku abin da ke cikin zukatanku mun fahimta to kada wannan tambayoyi irin wanda aka mu annabi Musa suka ce ba su imani da annabi Musa sai ba su mun annabi Musa biyayya sai ya nuna musu Allah karara to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka suke mai tambaya Allah kuma yayi hali ka rika tambayar abin da bai shahe ka ba mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu musailihim ala anbiya'ihim abin da ya halaka da bani isra'ila menene yawan tambayoyin da suka rika yi annabawa shi halaka da su bani isra'ila an ce su yanka sanuwa sai suka ce wata kala za su yankawa wata ili za su yankawa wala nauri za su yankawa wata kama za su yankawa kaga dole tambayoyin suka yi tama annabi Musa mun fahimta to Allah ya ce la tasalu an ashiya sai dai kira ya koma munai ya ayyuhal ladina amanu ya qumu munai la tasalu an ashiya in tuda lakum tasukum kada ku rika tambayoyin abubuwan da basu shaye ku ba in aka gaya muku fassara su kuma ku ji kuma ba dadi zaka zo kai ta tambaya kai ta tambaya amma da an baka ansa kuma suka ji dama ka san da baka tambaya ba haka ne to nan Allah subhanahu wataala ke ta amturin nan tasalu rasulakum kuna son ku rika tambaya annabin ku kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambaya annabi Musa an ka kasance ana mai tambayoyi na tiri na tikewa na turkewa wa man yatabaddal al-kufr bil iman duk wanda ya canza ya mai kafirci ya mai imani kufr bil iman wanda ya kafiri ne shi yanzu ya musulunta mun gane faqaddal sawa as-sabil ya kace kata mu Musa Allah ke cewa wa man yatabaddal al-kufr bil iman ga imani sai ka zo ka hauda shi bisa kafirci sai ka hauda kafirci bisa shi ma'ana ka zabi kafirci ka kabar imani shine tabdili ka canza kai mummuni ne ta kamata sai ka zabi kafirci fiye da imani to Allah ke cewa wannan ya bace hanya batta hanya ya zabi batta hanya sai Allah ya ce
wata kafirun min ahlil kitab yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amrihi inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir
Allah subhanahu wa ta'ala ya kace ka kube mai yahudawa da nasara ka kube mai ahli kitab su bayansu wadda kasirun min ahli kitab suwa yawancin yahudawa da nasara kwadayensu abun da ke zukatan su gurin da suka sa cikin zuciya law yurdunakum dama yasa dama su sa ku yi ridda law yurdunakum min ba'di imanikum bayan kun yi imani in dama su sa ku yi ridda bayan kun yi imani kuffaran hasadan me yasa ku zanto ne min ba'di imanikum kuffara ku zanto kafirai me yasa suke wannan hasadan dan hasada ni'imar da Allah ya muku ai can mun karanta ma ya wadda allazina kafaru min ahli kitab wal mushrikin ay nazzal alaikum min khair yahuda da nasara ahli kitab ba su kwadayin su ga cewa Allah ya sauka muku da alkhairi to wannan alkhairin da ke Allah ke ba ku shi wannan abin ki suke jin haushin shi shine in da ma su sa ku yi ridda bayan imani su da sun hisa haka me yasa hasadan dan saboda hasada mun gane ashe duk wani da yahudi matsiyin kani hasada kai ke haushin kai ke shi saboda ni ni'imar da Allah ya maka ta imani Allah ke cewa hasadan min indi anfusihim saboda hasada da ke cikin zuciyarsu min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan gaskiya ta bayyana gare su kowa ya san gaskiya ga sanan karara amma yanzu su ba za su barin addinin su ba su zo su bi addinin su yana suke ni'imar da Allah ya muku ta daukaka Allah ya daukaka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran al'ummomi da ni'imomi da dama to wannan ni'imomin shi suke jin haushi hasadan min inda anfusihim suna jin wannan abun bakin ciki na hasada mun gane Allah ke cewa fa'ahu wasfahu ku yafi musu ku jiya huska hatta ya ce Allah bi amrihi asai lokacin da Allah ya zo da al'amarin shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ku yafi ku kyale su har lokacin da za ku haɗu a ranar kiyama da wannan aya da kadan daga cikin makircin ahli kitabu kwadayen su ku kafirce ku yi ridda bayan kun imani mun fahimta akwai wasu kabila na nasara suka taru suke shawara tsakaninsu suke cewa wai ya aka yi duk wanda ke shiga nasaranci daga musulmi ya koma nasara babu wani mutum nagartacce mai kima wanda na azo a gani mai ilimi mai hankali sai bata garin mutane ko kuma wanda jahili ne bai san komai ba shi kadai ke shiga kristanci mun fahimta tsakanin su suke shawara me yasa ba a samu mutum nagartacce ga wannan mai ilimi a ce ya bar musulunci a ce ya kafirta kuma ya koma krista me yasa ba a wannan sai dai da cikin sake cewa yanzu kuna tunanin kuna nan kuna jira har a samu mutum nagartacce bar musulunci wannan abu mai wuya ne ba yi wa daga cikin sai yake faɗin wannan magana mun fahimta in kuna son ku musu zagon ƙasa ga wata hanyar da za ku bi amma dai in kuna jira ku samu mutum nagartacce ya bar musulmi musulunci ya dawo kristanci ba za ku samu ba sai dai aka san haka abin yana ci musu ne ga ƙwarya aka san haka mutum nawa mai nagarta ka ji an ce pastor malami ya dawo musulunci ya musulunta mun fahimta ina za al'umma da yawa za su samu jama'a ce mutum kaza sun musulunta mun fahimta ina ka taba ga an ce mutum goma ta gaba daya sun bar musulunci sun koma kristanci kuma mutane ne masu hankali masu ilimi masu addini in dai ba jahilai bane ba mun fahimta kaga wannan musulunci na musu zagon kasa ta yadda aka sun ba yiwuwa kuma aka sina yiwuwa mun fahimta ya ne aka sun mutane masu nagarta su hita daga musulunci su shiga kafirci da wuya su shiga kristanci ko yahudanci da wuya amma mutum nawa ake samu cikin su ya shigo musulunci to shine suke ganin suke cece ku ce wai ya ne aka yi su ba su shigowa mu na muke ta shiga cikin nasu sai dai daga cikin su ya ce kuna nan kuna jira haka tawaru ba za ta taba haruwa ba amma in kuna son yadda za ku musu ku kawata musu wani abu wanda zai sa su bar addinin nasu su san sanbiri ba mun fahimta a kawata mana mu wani abu wanda zai rika burge mu mu rika ganin abun burgewa ne mu ga mun bar kama bar musulunci baka san kafiri ba mun fahimta to sai dai ta wannan hanya ma'ana a rage maka ƙarfi cikin musu a rage maka musuluncin ƙarfi amma dai ba dai a bar musulunci ba suka ce ta wannan hanya za su bi su yi ma musulunci banna ma'ana su shirya wani abu wanda da ka gan shi abu ne wanda suffa ce ta yahudanci suffa ce ta kristanci aiki ne irin na kristanci aiki ne irin na yahudanci sai ka ga mutum na aikata shi ko kuma ka ga ko da aikata ba abin na burge shi inda a kai shi yana aikata ba kaza dan dai musulunci ya hana ko ba haka bane ba musulunci ya hana aikata abu kaza amma abu kaza na burge shi shi kafiri shi da nasari ko kai ko arni zai iya kashe kudade masu dama ta yadda zai bai asara mana bai jin asara da yake yi ya san cewa nan da gaba da shekara 10 nan da shekara 20 burin shi zai cika in dai wannan burin nashi ya cika yanzu ya ta asara bai da bai jin komai ai Allah ya fada mana innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum kafirai suna ciyar da suna fatar da dukiyarsu ne su du'an sabilillah dan su toshe hanyoyin Allah fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara za su ta ciyar da dukiyar kuma ta rinto asara ce gare su ba su da lada komai to su shi ya zaba wannan di dai ne kaga yana ta fatar da dukiyar shi dan a jawo hankalin mutane ya san yanzu ba za ku tahiya ba kuma dukiyar ta kai ga manza bai shi bai shi bakin ciki ba akwai abin da ya mutane dinan gaba to shi yasa yanzu irin wannan hanya da suka busu mana banna sosai ba kaga cewa abu ne na yahudanci ake yi amma sai ga yana burge kaga matasan mu abun na burge su kaga abun na burge su ina ma ka gan shi yana aikata wannan abu in ba dan yana wurin musulunci bane ba in ba dan yana gurin kasuwa ne ka gan shi ba kai wani wanda zuce ta in kace ma sai je yana aikata aje da abun da za a yi mun fahimta kaga shi wannan an riga an gama da shi yanzu abukan shi ake so an shawo mun fahimta ko ka gan shi misali ga yana tahiya sukka shi ga in dai ba yayyo kaga kowa ne za a gane cewa wancan musulmi ne ba ko ba haka bane ba kaga ta wannan hanyar sun yi mana me san mana illa ba karama ba amma inda a ce ma wancan yaron ya hita daga addinin musulunci a ya san mahaifin shi ba ya bari a ya san kalmar suna na kiristanci ba aiki bane mai kyau shi musulmi ne ya zo ya sallah ya yi kaza amma a ce mai ya kuma kirista a shi bai yarda ba amma ga yanayin yana aikata abu irin nasu kuma annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin duk wanda ya kama da wasu mutane yana tare da su duk wanda ya kama da wasu mutane yana tare da su to da Allah kai mutum ya zo ya tara wani gashi mala wannan gashin ko wankan jana ba kai ruwa ba sai hatsi gashin nan kuma wankan ka bai ba ka a fara da Allah ko wannan kadai wanda addini ba cuce ka ba in ka tara gashi in kai wankan jana ba ruwa ba sai hatsi gashin nan suka gaga haka jikin ka wannan wankan naka bai yi ba mun fahimta to tunda ganin ma wannan wankan naka duk sallar da kai kai kana ganin cewa ta wanka ka sauke nauyi hukunci yana nan yana zanka duk sallar kai ba kai in wankan ko sallar mai janaba da kai ba in dai ba da uzuri ba shi ma uzuri aka ce kaje kai taimama mun fahimta uzurin da aka baka aka ce ba ka iya taba ruwa kran ka ciwon kai tashi ko kuma jikin ka akwai ciwo ko kuma kaza aka ce to kaje kai taimama ka zaba ayahe maka ba to ka koyi wannan kadai bai gama da kai ba ko kuma in ya tashi sai ya tashi lokacin da zaka tashi ka bauta ma ubangijinka sai kirkiro wani abin da zai hana ka kai ka bauta ma gidan ubangijin naka da nutsuwa duk abin da kai duk ibada da kai babu nutsuwa sallar da kai babu nutsuwa wannan sallar ba ta yi ba in ya tashi misali sai sa lokacin balo sai kawo lokacin me lokacin sallah wanda ana kiran sallah ana busa balo kana wurin kana shakkun yanzu in sai in yi sallar ko in sai in bala abar in sai in sallar sannan kai sallar nan ba cikin nutsuwa ba kanta ba haka ne sallar nan duk sallar da kai ba kai ta cikin nutsuwa ba sallar nan ba ta yi ba saboda ne annabi ta yi abinci ma wannan na gidanka in akwai abinci aka ce kaje ka ci abincin sannan ka zo kai sallah dan kai ka nutsuwa saboda in ka baro abincin ka sau kana sallah duba ne ba kai sallar ba ta yi ba saboda baka nutsu ba mun fahimta aka ce kaje ka ci abincin ka hankalin ka kwance sannan ka zo kai sallah mun fahimta la salata bi hadratit ta'am babu sallah a lokacin da abinci ya zo kaje ka zauna ka ci abincin sannan ka zo sannan annabi yake cewa wanda bayan da yake yi tsarki da moshi ya kwantar hankalin shi an mushi sauki je kai ka sauke na wurin ka sannan ka zo kai sallah cikin kwanciyar hankali annabi ke cewa in ka ce bari in yi sallah in kai sallah ba ta yi ba wala yudafi'uhu aqbasani idan bayan gari na matsoka ko yi tsari in kai sallah ka ba ta yi ba shi yasa annabi ce ka je ka sauke sannan ka zo kai sallah cikin nutsuwa to amma idan suka tashi sai su kawo maka wani lokacin ka wanda ka iya zuwa kai sallah ba ta yi ba su burin su ka yi sallah kai musulmi ne amma gaban za kai da wanda bai yi ba duk ɗaya kuce tun daga nan ba ya gama da kai ba ka ga ta hanyoyin da za a yi ya maka zagon ƙasa ba ka sani ba yanzu da ya jawo ka shiga musulunci abu ne mai wuya shi kanshi ya san abu ne mai wuya amma ya za a yi ya raba ka da musulunci ta ɓoye kai ba ka sani sai ka yi ka tsullun cikin su saboda annabi ya ce duk wanda ya kama da wasu mutane to yana cikin su tare da ataraka Allah ka tsare mu to Allah subhanahu wataala ke cewa su kwadayen su wanda kasiru min har kitab kwadayen su inda su yi ridda gaba dayan ku koma ne ku koma kafirai كفارا حسرا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الا كشفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم.
واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله
inna Allaha bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus sala, ku tsaya tsayayya cikakka, kaku biye musu, kaka yi ta daga musuluncin ka baka sani ba. Wa atuz zaka, ku ba da dukiya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, duk abin da kuke badawa na alkhairi tajiduhu inda Allah, za ku sami shi wurin Allah. Duk abin da kaga min khairin, kaga na kira ce duk wani abin alkhairi da kai zaka samu shi wurin Allah. Tajiduhu inda Allah, za ku sami shi wurin Allah. Inna Allaha bima ta'malun, Allah kuma abinda kuke aikata basirun, yana gani duk abinda ka aikata. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, duk wanda ya aiki na alkhairi to za ya gani shi ranar alkiyama. Ko ka aiki ko daidai da kwaya zarra ne, zai gani shi wurin Allah. Wa man ya'mal mithqala dharratin, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran, duk wanda ya kai aikata aiki na sharri ko daidai da kwazarra ne, ina za a samu shi ya rahu, zai gan shuran Allah subhanahu wataala. Kin Allah subhanahu wataala yake cewa ku tsaya da sallah ku dai, inda kana tsaya sallah takakkiyar sallah ko ga yahudi ko ga nasari ka haƙari shi, sannan ka ba da zakka, wannan aikin da kake Allah subhanahu wataala zai kama maka kai kuma game da dukiyarka, nan kuma game da kai mai sallah Allah zai tsare ka in dai ka tsare sallah da kyau. Can kuma in ka ware zakka, Allah zai tsare dukiyar ka in ka bada da kyau. Allah ke cewa kuma duk wani alkhairi da zaka bada zaka aikatawa sai ka same shi wurin Allah. Allah ba zai rage maka ladarka daidai da kwaya zarra ba. Sai Allah ce
wa qalu lan yadkhulu al-janna, wa qalu lan yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
الله سبحانه وتعالى كتشا وقالوا كما سنفلاتي ولن يدخل الجنة باوان دزا يشغى الجنة إلا من كان هودا. يهودا سنشي با من شغى لأن سيئن يالوتو بيهوديني نصارى سوما سنفلا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا. سوما نصارى سنشي babu shiga aljanna illa man kana nasara, sai wanda ya zanto shi addinin nasara. Nan malamai ke cewa nan maganar su gaba ɗaya aka dunkule, amma kowa daban ya faɗi tashi, kowa yana nan cikin zuciyar shi ya kudurci ba dan aljanna ba shi ba. Mun fahimta? Da ya dakule yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai bai hudi kadai, har nasara shi a tunanin shi addinin shi ba mai shiga addini, ba mai shiga aljanna sai bai hudi. Shi ma da nasari ya koma gihiti ya ce ba mai shiga aljanna sai wa, sai wanda nasara ne. Mu kuma mun ce ba mai shiga aljanna sai mummuni, ko ba haka bane ba? Haka Allah ya faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce uiddat lil muttaqin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard karin samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin, Allah ya tanade ta ne ga masu tsoron Allah. Ko kun ce mai yake da suna ba mai shiga aljanna sai ba yahudi, Allah ke cewa tilka amanihum, wancan kawai ɗimuwa ce da tunaninsu da burinsu kawai. Ka ce masu qul hatu burhanakum, ku zo mana da dalili. Ba mu dalili inda Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi, kai ma ba mu dalili wanda ya ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari. Ni ka tambaye ni ina dalili na wanda ce ba mai shiga aljanna sai mummuni? Ni ina da dalili, kai ba ni dalilinka. Qul hatu burhanakum, ku kawo mana dalili, ba mai shi. Mun fahimta? Wannan kawai kudurtawa ce da zuciya da ɗimuwa da tunani da guri kawai. Mun fahimta? Da nasari shi a tunanin shi ba ruwan shi da attaura, ba ruwan shi ba yahudi. In kana sa addini na ƙwarar ka shiga addinin shi, haka ba yahudi haka yake. Mun fahimta? Mu kuma mun ce gaba ɗaya babu addini ni ƙwarai ba musulunci ba. Inna dina inda Allahi Islam, haka Allah ya faɗa. Hadisi ya tabbata, hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cewa annaban Allah ya ce duniyan nan da kake gani za a samu addinai kala-kala har su 70 nawa. Annabi ke cewa addinin musulunci zai kasu daban-daban, yahudanci zai kasu daban-daban, nasaranci zai kasu daban-daban, kowane ne zai ta kasuwa daban. Amma annabi ke cewa gaba daya dukkan kashe-kashen ba mai shiga, ba mai shiga aljanna in ba hanya daya ba. Sabai suka tambaya wata hanya ce wannan, annabi ke cewa ma ana alaihi liyawma ana wa ashabi, abinda nake bisa kai a yau da ni da sahabbaina. Kai da yau ne kana bisa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kai ba nasari kana bisa abinda annabi yake. To annabi ya ce, kuma hadisi ne ingantacce, sai dai ka ce baka yarda da annabi ba, ko kuma ka yarda ne da hadisin ba. Amma in ka yarda da hadisin, to annabi ya ce dukkan al'umma kowace kabila kowane addini zai kasu kashi-kashi, amma duka ɗaya za su shiga aljanna. Mun fahimta? Allah ke cewa ku zo mana da dalilinku inda kun kasance ku masu gaskiya, insha Allah ce.
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muqsimu falahu ajru inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
Allah ke cewa bala abinda kuka faɗa ba haka bane ba, da kuka ce ba mai shiga aljanna sai da yahudi ko ba nasara ko ba nasari, ba haka bane ba wannan magana. Man aslama, ku sani cewa duk wanda ya musulunta, ka gani nawar an tace wasu ko, duk wanda ya musulunta, man aslama wajhahu lillahi, wanda ya miƙa huskar shi zuwa ga Allah, ya miƙa gangan jikin shi ya yarda da Allah, wa huwa muhsinun, kuma yana mai kyautatawa, in ma ka miƙa kashi kai musulmi ne sai ka kyautata. Mun fahimta? Allah ke cewa falahu ajru inda rabbihi, yana da ladan shawaran Allah. Wala khawfun alaihim, kada ya tsorata, kada ya tada hankalin shi, kwanta da hankalin shi. Wala hum yahzanun, ranar alkiyama kun ba zai bakin ciki ba, baka zuwa wurin Allah kai da na sani. Nan kuma daga duniya an ce ka kwanta da hankalinka. Mun fahimta? Wannan wafi da wannan kalmar shi kadai. Allah ke cewa man aslama, wanda ya musulunta, wajhahu, ya miƙa huskar shi zuwa ga Allah, ya yarda, ya miƙa gangan jikin shi, ya sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya halice shi, kun ba ya bauta ma kowa sai shi kadai. To Allah ke cewa ka shirya kana da lada wurin Allah, ba zai bata maka da lada ba. Sannan kuma ka kwanta da hankalinka, ranar kiyama ba za ka bakin ciki ba, ba wanda ba za ya bakin ciki ba a ranar kiyama in ya je in ba musulmi ba, musulmi mummuni. Duk wani wanda ya shi ba ranar kiyama sai ya yi nadama, sai ya je ya haɗu da Allah. Yanzu masu bautar wani wanda ba Allah ba sai sun je ranar alkiyama, Allah ya gaya mana istabarra allazina tubi'u min allazina tab'u wara'u al'azab, wanda ake bi da wanda ke biya za su haɗuwa idan aka za azaba, kai da kayar da aka bi ka, da kai da ka bi gaba ɗayan ku, ai kai ka yarda a bi ka, kai ka ce a bi ka, kai kuma kai ke biya, gaba ɗayan ku za a nuna muku azaba. Sai kowa hankalin shi tashi, shi wannan ya ce inda an koma duniya da na yi watsi da shi ba na ƙara bauta mai, kaga nan nadama za ku zauwa. Mun fahimta? Kowa sai ya yi nadama, kowa sai ya yi nadama, amma banda musulmi wanda ya bi hanyar Allah. Allah ka tabbatar da mu akan addinin Allah. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke roƙon Allah, Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, ya Allah kake juya zuciya, yau a ga zuciyata ya tsaya, gobe ta tsaya, Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Mun fahimta? Kowane lokaci ka riƙa roƙon Allah, kaka ganka musulmi, to ka ta roƙon Allah, Allah ya tabbatar da kai akan haka. Annabi Yusuf haka ya ce, ya Allah ka karɓi rayuwata, yana tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Haka Annabi Yusuf ya roƙon ma Allah. Shi wa Annabi Ibrahim haka ya roƙon ma Allah ya sa zuriyar shi da gabaɗayan su zanto musulmai. Kuma Allah sai ya gaya mana, mun duka gabaɗayan mu, wala tamutunna illa wa antum muslimu, kakka saki ka haɗu da Allah in ba kana musulmi ba, in ka haɗu da Allah ba kana musulmi ba, za ka je ranar alƙiyama kuma za ka yi nadama. Kuma can wurin babu ranar nadama, nadama ba ta da rana, ma'ana da ka mutu shi kenan. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ƙofar tuba buɗe take, tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tun wancan lokacin ƙofar tuba buɗe take har lokacin da rana za ta ɓullowa daga inda take faɗuwa, ma'ana lokacin da za a tashi alƙiyama. Da haka in ka ga hanyar da kake ba bisa hanyar addini ba ce ba, to ka tuba ka dawo bisa hanya ta ƙwarai. Allah ya yi wanda ya musulunta kuma ya kyautata, ashe sai ka kyautata musuluncinka. Mun fahimta? Allah ka samu dace. Nan za mu tsaya insha Allah, idan akwai tambaya sai mu tambaya, sai mu ansa, in babu tambaya sai mu rihe da addu'a. Alaikum salam.
in hukunci ya zo ga shugaba ko ka tuba sai amma wannan haddi ko ya tuba sai amma wannan haddi mun fahimta amma in bai in haddi da in hukunci bai zo ga shugaba ba to ka tuba daga can Allah zai yafe maka ba wanda ya sani mun fahimta wanda ya aikata aikin da bai kamata ba na musulunci to ya tuba daga shi sai Allah wannan hadisi ya tabbata hadisin bawan Allah da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa ma'iz da yazo yana ga mu annabi sai annabi ya jiyo huska shi saboda annabi shugaba ne in fa annabi an shi wannan hukuncin daga sai ka samu hukunci sai shi ya huska shi dan kan maye shi ka je ka tuba Allah zai yahe maka mun fahimta na'am
wallahi idan kalma da yake
hukunci na'am
bar da wa yi sabai haji ku dan ka
ya wani mun ga ban mene ba
sani
eh
na
da yake hukunci ba na'am
kawo mutum yana iya nema a yanke
mushi eh wannan ma idan yazo cha yayi yazo ya aikata alfasha a yanke mai hukunci game da matan da ita ma tazo ta ga ma matan da ake cewa gamidiyya tazo annabi ce ta koma hatta aihu kaga karshe ita zaban makanta tai a mata hukunci mun fahimta shi ma wannan ya zaban makanshi a mai wannan haddin dan ya tsira mun fahimta idan aka mutu wannan haddin to ya Allah ya karbi tubar shi annabi ke cewa ka tuba tauba irin tubar da inda za a tattara kamar da annabi hadisin ya tabbata na mace nas hadisin kenan annabi ya nuna cewa wannan tuban karbabba ce wadda tana da lada mai yawa Allahu a'lam na'am alaikum salam
suka
karba ne
suka karba da awsu
dawa
suka afa da
imara suka karba kira annabi isa na'am 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 cikin musulmi eh dama duk wanda ya musulunta ai al'umma annabi musa da suka da fir'auna da su za ta shi da waye Musa shi da waye shi da al'ummar shi lokacin da suka ce a nemi musu dan mariki su rika bauta ma wanda suka musulunta ne suka tare da shi mun fahimta musulmai ne suna tare da shi na'am na'am
ace ta shi al'umma kada ne kada ma ni wanda shi kade ne ne kada ma ne kada ma shi da
shi zai
shi da yayi maka shi kada yake
shi kada yake da
shine
mun karanta kalolin ceto nan wurin mun ce Allah zai ceto da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto alqur'ani zai ceto azumi zai ceto duk mun gano wannan mun fahimta Allah subhanahu wataala karshe shi zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceto ya ce aljanna a cikin wuta ya zabo duk wani wanda akwai daidai da kwayar zarra na imani cikin zuciyar shi Allah zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dauko shi kashi aljanna mun fahimta kenan duwar wanda ya furta kalmar la ilaha illallah ba zai taba dawama cikin wuta ba zai shiga wuta yana mai zunubi a kona zunubin shi amma karshe in dai yana sallah yana azumi Allah sai ya hiddo shi daga cikin wutar nan koda yana sako daga baya bayan an kona zunubin shi sai a dauko shi daga wuta a kai shi aljanna mun gane abinda muka faɗa da Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon jarawa Allah ka mu ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك